sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-21-25. Haka kuma a kodayaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan shirin na yanzu. Ni ce Zara Aminu Fage ke tarbanku ga shirye-shiryen namu. A yau, saboda wasu matsaloli da muke fuskanta, ba za mu iya kawo muku shirye-shirye kamar yadda kuka saba jin mu ba. A madadin haka, za mu kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman tare da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoton na musamman.
Yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yaɗa labarai na daga cikin abubuwan da ake ɗauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokradiyya a ƙasa. Sai dai ɗorewar irin wannan hulɗa na da matuƙar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa, musamman a nahiyar Afirka, inda ake fuskantar yawaitar saɓani a tsakanin waɗannan ɓangarori saboda wasu tarin dalilai. Suleiman Umaru Bura shi ne sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin 'yan jaridar Niger, Maison de la Presse.
Mu aikin da muke yi na al'umma ne shi ne ake cewa da droit du public à l'information. Muna yi ne don saboda al'umma kenan, aikin na kowa ne muke yi. Yau Suleiman, ka tashi kana neman wani labaru ma'aikata ta gwamnati matsala ne, in kuma kaga an baka shi saboda ana tambayan a wane wa iya tare da mu, wancan wa ba tare da yake da mu, kai dai kamar abun ne an dauke shi kashi biyu, kamar wanda wani minister ya faɗi akwai yaridu abakai kuma akwai yaridu makiya, yana akwai masu sama akwai wanda busa sama, to kaga wannan ko ai ba daidai bane a cikin harka ta ƙasa.
A wani matakin rigakafin kaucewa fuskantar matsalolin da ke toye 'yancin samun bayanai, gwamnatin Niger ta kafa wata doka a shekarar 2011 wacce yake tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su, kamar yadda shugaban kungiyar Onimet Jahar Mamman ke bayani a kai.
Tana akwai kuduri da aka dauka a nan ƙasar mutan Niger wadda ke ba da damar ɗan jarida ya je ya nemi labari, kuma dole ne daidai yadda doka ta ce masu ikon su ba shi dama da kariya ta ya kai ga waɗannan labarin, kuma ya wallafa su idan yana neman ƙarin bayani su ba shi dama ya yi hira da su don su kawo haske a tahiyar da aikin ƙasa, tunda aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public. Shi ne service public wai ya wuce ka shiga ɗaki kai ka ce kanka kace ma, a'a, daga inda kace jaridan jarida ne, daga inda kake aiki gidan jarida to ƙasa ce kake ma, daga wannan lokacin labari ya hi ƙarhin naka, me naku ne, na ƙasa ne gaba ɗaya, na al'umma ne. Mu kanmu sai mun zagi ne mu yi aikin na gaskiya don kanmu ba su damar su mai damu nasu, ko kuma su mai damu 'yan adawarsu su ce mu ma tare muke da 'yan adawarsu.
Suleiman Bura ya ƙara da cewa hulɗa tsakanin 'yan jarida da mahukunta a yau wani abu ne da za a iya cewa ta kasu ta rabu.
Relation kin ko kudin ce hulɗar yadda take, ba a saya wa hulɗa ce ga tana sak tana tahiya. Tunda yau in dai ba su bane suke neman ku, yau in ku ne kuke neman su, akwai matsala sai an shiga kwama. Sun sani mun sani bayayewa a raba aikin jarida da demokrasi. Jarida ba ta yi da demokrasi, demokrasi ba ta yi da jarida, kenan tare ne suke, ba iya raba su.
To sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai Salisu Muhammadu Habi, hulɗa tsakanin gwamnatin Niger da 'yan jarida sai son barka. Ya kuma jaddada cewa ƙofofin jami'an gwamnati buɗe suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma.
To ina ganin dai ga yau dai Niger ba wani matsala ko guda da 'yan jarida, muna hulɗa da su, muna so abu guda ne ɗan jarida shaude labari wanda zai zamanto shi kai ƙasarmu gaba, ba wani zai ɓata mutane ba. Kuma ko da ɗan jarida na siyasa, ko wani ɗan ce hulɗa min da gidama, ɗan jarida ba ƙaramin aiki ba ne. Tunda ce ma aka yi ga iko ana zan a cewa shi na kamar iko na huɗu cikin ƙasa, saboda in babu jarida babu labari.
Ganin mahimmancin alaƙar aikin jarida da salon mulkin demokradiyya ya sa shugaban kungiyar Onimet yi wa ɓangarori wannan tunatarwa.
Ɗari-ɗari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin ta yadda aikin shi yake yin kuskure. Lalle da kwai kuskure, kuma mun san da wannan kuskure 'yan jaridar da masu ikon cewa kowa ya tsaya akan doka ya yi aikin shi daidai yanda kundin kasa ya tsara daidai yanda dokokin kasa suka tsara shi mai iko shi hukuma ta tunkari aikin jarida shi dan jarida ya tunkare su yayi aikin shi ba tare da waya koma na wani ko ya koma makin wani
anan minista Salisu Habi na ganin dole ne yan jarida su rika sara suna dubin bakin gatari
dan jarida in zo tambayi labari an bashi bayani amma ka san akwai bayanin da ba da za ba su ba saboda wanda ka saurare ne kila akwai ni bayanin da mai iko sani bai hudi baka zo ka tambaye mai iko ba baka zo ka tambaye abu ba sai ka zo kai ƙarya kenan gwamma eh akwai ni abu a zo a tambaye mu mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi eh akwai abin da ba daidai ba do dan ya ce ku hankali abu ka za hawa bai da kyau daidai ne wannan kuma in wani an sai yayi wani tuta ko yayi lahi dole a ce wani waye lahi kaza eh an ga bincika an ga zancen na gaske ne to kaga wannan jarida gobe wannan sai ma an bashi gada
rahoton kungiyar kare haƙƙin yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ya bayyana cewa Niger ce ƙasa ta 66 a duniya wajen mutunta 'yancin aikin jarida a shekarar 2019 lamarin da ke nunin ƙasar na ƙara ja da baya a 'yan shekarun nan a wannan fanni Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan Amurka kafin mu ci gaba a shakata da wannan
taba mu sai mu bari duniya ta ji ka tabo yan jarida
ka fara yin shayarwa kai mai maza ya zama dan jarida
ko shugaba ka zauto ko kuma malami ko kuma mai wada goda na sani da tarihin kowa a je tanadi dan jarida
ka fara yin shayarwa kai mai maza ya zama dan jarida
kuna sani da kaifi na alƙalami ya fi gafi na hoda da masa rubuto article ko zano agenda
ka fara yin shayarwa kai mai maza ya zama dan jarida
ku ga faran doki magauta kai fa ina rike al'amuda a duniya a wanda na so shi zalai na zama dan jarida
ka fara yin shayarwa kai mai maza ya zama dan jarida
tauna ta kuwa kai tsaye mai aya sai ta kauda na cikin nishadi ga alfahari na zama dan jarida
ka fara yin shayarwa kai mai maza ya zama dan jarida
a yanzu ni fa ko ba mai ya ba amin in ka mun sai rejoin da idan na nemi mata in ka sake kaje kajiyo a jarida
ka fara yin shayarwa kai mai maza ya zama dan jarida
idan so aji ka dan loto ka dan ko ina sai asada idan na so rusawa alƙadari sai in harbo jarida
ka fara yin shayarwa kai mai maza ya zama dan jarida
to madalla kada a sha'afa dai muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan Amurka yanzu kuma ga wannan hira ta musamman
wannan tattaunawa ta mu za ta karkata ne akan alakar yan jarida da jami'an tsaro ko kuma hukumomin tsaro wai wannan alakar da ake ta magana kullum waya take ne
wato alaka ce wadda ta dade tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jummai abin da yasa suka zama dan juma da dan jummai saboda kowanne al'umma yake wa aiki al'umma tana amfana tana karuwa da aikinsa shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahadi ne tsakaninsa da mahukunta duk kasar da babu yan jarida babu cigaba. Kullum nakan tuna maganar Thomas Jefferson, shugaban America na uku, a inda yake cewa ƙasa, kowace irin ƙasa ce a duniya, za ta iya tabbatar da ƴan jaridu ba masu mulki. Amma in ji Jefferson, ba za ta tabbata da masu mulki ba ƴan jarida ba. Wannan yana nuna cewa ƴan jarida ba ƙashin yada ba ne a tafiya irin ta sanan kone irin mulki a kowace irin ƙasa a faɗin duniya. Duba da irin rawar da suke takawa wajen karɓo saƙo daga al'umma su danganta shi ga mahukunta, su kuma karɓo saƙo daga mahukunta su danganta shi da al'umma. Shi ya sa su koda yaushe a tsakiya suke.
Baya ga waccan alaƙa ta yi wa al'umma aiki, menene kuma haɗin jami'an tsaro da su ƴan jarida?
To idan ka duba zaka ga jami'an tsaro da su da ƴan jarida kamar yadda na suke ce maka ɗan duma ne da ɗan jimmai. Su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na ƙasa ya tanada, su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya rataya a wuyansu. Su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki, musamman a mulki na demokradiya. Kuma kodaune lokaci za ka gansa tare a wajen aiki. Duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga ɗan jarida, musamman a tarurruka waɗanda ake yi domin al'umma, wanda masu mulki suke wato kusan gaya wa al'umma irin abubuwan da suke yi,
suke
baje kolin su. To ba inda za ka ga ɗan jarida ba ka ga jami'in tsaro ba, kuma duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga ƴan jarida. Kafaɗa da kafaɗa suke aiki a lokaci guda.
Duk da wannan alaƙa da kafaɗa ta ɗan jumma da ɗan jummai, amma kullum ba ka rasa takaddama tsakanin ɓangarorin nan biyu. Wai me yake sababa ta ne?
Wato abin da yake kawo su jami'an tsaro kodaushe da ƴan jarida ake kwafsa. Kuma galibi mu a nan ƙasashenmu masu tasowa za ka ga irin waɗannan rigingimu suna haɗa ƴan jarida da jami'an tsaro. Amma kuma wasu lokuta za ka ga ko a jami'an tsaron za ka ga waɗanda suka kai matsayi na ƙoli, ma'ana masu manyan makamai, su suka fi gane darajar ɗan jarida. Wanda za ka ga galibi a kowane irin yanayi, ko a mataki na jiha ko a mataki na tarayya, duk lokacin da aka ce an kawo sabon kwamishinan ƴan sanda misali, ko sabon darakta na DSS misali, ko sabon wani jami'in tsaro dai wanda aka bashi alhaki riƙe wata jiha, a matakinsa na farko za ka ga ƴan jarida su yake fara nema. Kuma duk lokacin da ya kira ƴan jarida, bayanin da yake wa duniya shi ne duk wani aiki na da na zo yi ba zai taɓa inganta ba a yi wa al'umma aiki na ba tare da na samu haɗin kanku ba. Misali za ka ga idan aka kawo sabon kwamishinan ƴan sanda ya zo da wato azama ta yin aiki, a duk lokacin da aka ce an damƙe masu laifuka daban-daban, kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami, kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane, kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419, kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri. Za ka ga irin wannan yanayi, shi jami'in ɗan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha, ya kira ƴan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu, kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annati da za su yi wa al'umma. To kaga anan idan su ƴan jarida ba su ba da haɗin kai ba, ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in ɗan sandan yake yi ba, to duniya ba za ta sani ya yi ba, waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san ya yi ba. To kaga anan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole. Akwai kuma matsayin da ake kallon ƴan jarida, waɗansu jami'an tsaron suna ganin ɗan jarida kamar barazana ne ga shi. Duba da kai duk lokacin da ka je za ka ɗauki labari ko za ka yi aikinka ko za ka yi bincike na kwaf-kwaf, musamman irin binciken nan wanda ake kira investigative journalism, wanda ake bincike a gano kwaf-kwaf ɗin gaskiyar lamari, jami'in tsaro wani lokaci ya kalli ɗan jarida kamar mai tonon asiri ne. Kuma idan ka kalli aikin jami'in tsaro za ka ga cewa duk labarin da ɗan jarida yake samu shi ba ɓoye labarinsa yake ba. Bambancinsa da jami'an tsaro, akwai bayanan sirri waɗanda jami'in tsaro ke tattarawa wanda kuma ba lallai bane bai gaya al'umma.
Yawwa, dama a wannan gabar dama abin nake so in gama, dama su ƴan jarida ana zargin su da fallasa abin da bai kamata al'umma su sani ba, a wata gabar da bai dace su sani din ba, musamman al'amuran da suka shafi tsaro.
To kaga misali da kai haka sai ka tuna mun wani abu da ya faru tsakanin kamfanin buga jaridun Daily Trust da kuma komandan da yake kula da wannan tafiya da ake na kokarin dakile irin barazana da ake ta masta da kayar baya a arewa maso gabacin Najeriya a Maiduguri. A inda ita jaridar Daily Trust ta buga labari a bisa ga doren kafofin da ta ce majiyoyin da suka shaida mata na irin shirye-shiryen da su komandojin sojan da suka yi a filin daga na irin yadda za su farma da abokan gaba waɗanda ake kokarin dakile wannan matsala. Abin ya kawo kace na ce wanda kuma daga baya ita rundunar sojojin kasar nan take ganin kaman matakin da jarida ta dauka na fallasa irin tsare-tsaren sirrin da su hukumomin sojojin suka yi a matsayin cewa zai iya kawo barazana ga rayukan su da karanmu da suke filin daga suke yaki. To anan na kalli abin ta fuska guda wanda kuma in an bi ta kwarawa abu ta mabi so dan duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na ƙasa kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to koda akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yancin faɗa albarkacin baki a matsayin na aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abu zai
tsaron ƙasa
sha'anin tsaron ƙasa dan sha'anin tsaron ƙasa yafi dukkan wani interest da wata bukata wanda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarin.
To madalla kuna sauraron shirye-shiryen na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka ne da muke kawo muku a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta yanzu a Amurka. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba. Muna kawo muku shirye-shiryen musamman ne a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta a yanzu. Yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawar ta musamman.
Ayyuma muna tare da wa'ansu baki na musamman Malam Abubakar da Malama Hawwa wanda zamu tattauna da su akan karatun Braille. Wasu mai sauraro kun san ma menene karatun Braille? Bari mu ji daga bakin su. Malama Hawwa bari mu fara da ke. Kin san an ce so so ne amma san kai yafi bari mu fara da maciyar uwata. Wai Malama Hawwa menene ma dai Braille din nan?
To jama'a assalamu alaikum. Wata kan she Braille karatu wani karatu ne na mutane wanda suke da matsala na ido ko kuma wanda suke da matsala na karanta rubutaccen rubutu wanda zaki ganshi a dige-dige yake fitowa kamar digo-digo haka sai an shafa da hannu ake jin shi shine Braille.
Wato wannan karatun ne da muke ganin kamar mutane a makafi ko masu malarurar ido suke amfani da shi. Kaga littafi kawai da kujin-kujin.
Eh.
Malam Abubakar, sai ka kara.
So shi asalin rubutun Braille din
kamar yadda ta faɗa ma asali tun zamanin da sojoji ke amfani da shi. Asalin braille din ma sojoji ke amfani da shi, daga baya ne aka sami wani makaho mai suna Louis Braille, shine aka maida shi ya zama na makafi.
Okay, inda aka samu sunan Braille.
Yawa, inda aka samu sunan Braille din kenan.
To shi wannan rubutu na Braille dage dage ne. Dugo daya, dugo kaza, dugo kaza. To ta yaya kuke iya bambance wannan kuma aka maida shi kalma?
Kowane rubutu, kowane kalma zan ce kenan na ABCD yana da nashi dugun. A tana da nata daban, B nashi, kowane yana da nashi. To ta haka ake bambancewa A da nata, B da nata, haka duka har zuwa Z.
To daga wani mataki ake fara karatun nasa? Kuma yana da aji?
No, just kawai normal yadda sauran mutane masu lafiya suke karatu, kamar daga nursery, shi ma haka ake fara karatun shi daga nursery har iya inda mutum ya ga zai iya tsayawa da karatu.
So kenan duk wani littafi da na sani irin na bangaren ilimi, a kimiya ne, fasaha ne, tarihi ne, da duk abin da muka sani da kidaye-kidaye da yarurruka, duk ana iya rubuta shi da braille din?
Eh, ana iya rubuta shi da braille, ba wai akwai su bane, wasu akwai, wasu kuma babu, sai dai in kai ka dauka ka kai a maida maka shi irin wannan rubutun na braille.
To akwai malam Abubakar, akwai wasu abubuwan da kuke amfani da su kamar mashin ne, ko kuma wasu na'urori ne wanda suke taimaka muku yin shi karatun braille?
Eh, akwai shi na farko, akwai writing frame slate kenan, akwai kuma stylus, abinda kamar yawa zaki sa paper ki a ciki, sai ki dauko wannan biro din naki wanda muke cewa mai stylus.
So
sai
ki dinga
sannan kuma akwai braille machine, akwai braille machine, shi ma braille machine din kamar wace ne, amma shi yanda typewriter yake haka zaki sa paper shi, amma shi zai fito miki da huji-huji ne. Shi wannan yafi writing frame sauki idan ka iya amfani da shi, amma wani kuma zaki ja ce shi writing frame yafi mai sauki. Ni kin ga kamar ni gaskiya na fi yin amfani da writing frame akan shi braille machine. Na fi so in yi amfani da writing frame saboda ba zan ji nauyi ba, zan iya kowane irin rubutu zan rubuta shi da wannan writing frame din, saboda shi wancan idan baka wannan sosai ba ma, in baka zaka lura sosai ba, zai hahade maka rubutu din shi braille machine din shi ma. To kin ji bambanci kenan.
To ashe a karatun braille din nan tun da yaji an ce kalmomi ne, akwai na gidaya kuma akwai na karatun larabci haka da kowan sauran yare?
Tabbas akwai shi, dukka akwai, akwai Arabic, akwai numbers na 1, 2, 3, duk akwai su.
Wato ɗaya, biyu, uku, ƙidaya kenan.
Tabbas da.
To duk abin da aka samu akwai daɗinsa da rashin daɗinsa, wai shi menene matsalolin amfani da shi braille ɗin, Malam Abuka?
To matsaloli kafin ka iya ne wurin koya ne za ka fuskanci matsaloli, amma kuma muddin in ka iya za ki ga to shi kenan abun ya zama sai dai tarihi, sai dai kai ka koya ma wasu ba.
To kamar waɗansu matsaloli lokacin da ake koya?
Yawwa, matsalolin wuraren yadda za ka riƙe dot dot ɗin shi ɗugo-ɗugon, saboda ai daga shi za a fara maka kamar yadda za ka fara ABCD, to shi za a fara koya maka wannan dot ɗin. So in ka riga ka iya shi, sai a zo a fara riƙe hannunka, za a yi ka fara iya rubutu. In aka riƙe hannunka za a ce to rubuta min A zuwa kaza. To daka daka, wanda idan ma baka yi ba za a gana maka azaba, don gaskiyar magana yadda ake treating dinmu, ana treating yadda kai, ina ganin yadda ake treating dinmu mahaifin, yadda ake treating din masu lafiya kalau, gaskiyar magana
ke kamar sojoji ake mai.
Yawwa, gaskiya, don ba wani magana a ce wai yau kana da nakasa za a yi treating ɗinka a hankali, a'a, treating ɗinka za a yi yadda kana da lafiya haka kai ma za a yi treating ɗinka, kuma za ka in ka iya sai dai labari.
To kai maganan cewa za a saka kai rubutu, shin in ka tashi rubuta ABC din za ka rubuta wato A ba cha dan koko A shi ma rubutun braille din za ka rubuta a wannan nan?
Shi ABC din da za ka rubuta din za a ce maka ka rubuta mu A dot one, B dot one, to misali ɗugo ɗugon kenan, shine wannan kalmomin na ABCD ɗin da za a ce ka rubuta. Farko za a ce ka rubuta zuwa A kamar zuwa D, daga nan sai ku yi sama har ka je ka rubuta shi zuwa Z. Daga nan kuma sai kuma yanda za ka rubuta 1, 2, 3, 4, a ce ka rubuta mun zuwa 1, 2, zuwa 10, a haka haka dai har ka zo ka ga ka wani yaro kan taka.
Haka ne, to malama Hawwa, wani matsaloli ne shi braille din kika fuskanta lokacin da kike abin nan?
A gaskiya ni kam na fuskanci matsaloli da dama, saboda kasancewa ni wannan laluran daga baya na same ta. To sannan ni nazo na koyi wannan ABC din nan iya, to har yanzu ina zan iya cewa ina da wannan matsalan, ba ni da speed, ba ni da sauri. Ban iya karanta shi da sauri, rubutun ma haka ba na iya jin sauri. Ba kamar wanda ya yi shi tun daga primary ba, ya dai kin ga an dade ana yi. To ni kuma na just kawai bayan na gama secondary school na samu abin nan, to shi yasa har yanzu ina fama da wannan challenge din na wurin rubutawa da karantawa.
To akwai amfani a cikin kowane abu, menene amfanonin da kuka amfana da shi na kasancewa ku inda suka karatu akan maganar Braille malama Hauwa.
Amma gaskiya na amfana da Braille kam sosai sosai saboda a dalilin iya karatun nan da nayi na Braille gashi har na koma na shiga jami'a. Har na yi karatu yanzu haka ma ina shekaran ƙarshe ne na jami'a na wani karatu.
Kuma kina iya kin iya karantawa kin yanki?
Ai tabbas na iya karanta shi amma ba da sauri ba wurin rubutun shi kuma tabbas kin ga yadda banda cewa akwai ABCD akwai full spelling da ake ABC da wane ne dinnan. Akwai kuma wasu alamomi ni da aka yi kaman in za a rubuta THE akwai alamar da za a yi kawai a saka ta ba wai sai an rubuta ta T daban H daban E daban ba a'a to akwai irin wa'annan alamomin wanda su kuma hawa-hawa ne mataki-mataki kamar yadda gidan sama yake steps haka haka yake to akwai iya step din da gaskiya nake iya karanta akwai iya wanda kuma ban kai wurin ba tukun har yanzu
to Malam Abubakar akwai bukatar a inganta karatun Braille din a Najeriya
eh gaskiya akwai bukatun shi saboda har gobe primary ne kawai ake yi muke yi sauran zaki ga hada mu ake kuma
wato babu makarantar gaba da primary a masu karatun grade
babu iyakacin shi primary ina da tabbaci iyakacin saboda ni nan na sha mun sha gogormaya na sha gogormaya a makarantar lokacin da muke tare da mutane
masu gani
mun sha gogormaya wani lokaci zaka ce a zo a karanta maka note wallahi tallahi kana ji kana gani sai dai ka hakura ka bi ka zo wani lokaci sai ka bada kuɗi a zo a karanta maka wani lokaci a ce maka yanzu ci abinci a dinga maka dai wasa da hankali iri iri to kin ga ko muna buƙatar mu ma inda koyon da za a yi a inganta mana namu a samu secondary school din na gaba da primary kenan wanda na makafin ne kawai zalla su ma su ci gashin kansu yanda kowa ke wannan din shi masu ganin ke yi da kansu su ma kuma mu ma a zo a yi yanda mu ma ba mu da wani matsala ba mu da komai mutum ba zai fuskanci matsala ba saboda mu yanzu a ko ina mutum muddin da ka riga gama primary nan to ka shiga kuma cikin matsaloli ma dai kawai
kike wato dole sai dai in ka shiga makaranta ta kowace ta kowa da kowa
eh ita ma din ba kowa ke daukar ka ba
saboda me suke ce
kana zuwa za a ce maka ai su ba sa daukan makafi ba za su asu duba su gani
ko zaka iya
yawa ko zaka iya ko ba zaka iya kai tsaye za a ce maka mu makarantar ba ma daukan makafi
to yaya kukai manage kukai na ku karatun
to tun daga Ministry of Education ne wato ma'aikatan ilimi suke idan ka zo za a baka takarda sai ka kai can makarantar ko Zaria ko mu dai anan yawanci Zaria ne maza ko fadan kaje a kafancin maza kenan in kuma mata ne jiji zankwa ake tura su aje nan Kaduna kenan so za su baka takarda su kaje sai ka kai ma makarantar to mutum suka ga wannan rubutu to shi ne za a ishe ka to da haka ne har aka saba ake daukan makafi dan makarantar combination ne akwai makafi akwai guragu akwai masu gani mu a inda muka yi Zaria kenan a lota wuta akwai makafi akwai guragu akwai kuma masu gani to haka ne muke ta fuskantar kalubale muke fuskantar kalubale har Allah ya sa muka gama
to malama Hauwa ke ma ana kira'ayin kina ganin ya za a iya inganta karatun wannan na Braille kuma yana da muhimmanci a inganta ɗan
gaskiya tabbas yana da kyau a inganta karatun yadda Malam Abubakar ya magana yake cewa a ware mana makaranta na masu bukata ta musamman daban na masu lafiya daban ni ana ware a yanzu zan ce bai kamata a ware ba saboda cuɗanyan mu da mutane masu lafiya shi yake kawo wayewan kai da fahimta da kuma rage kyaman da ake mana a cikin al'umma so cuɗanyan mu da su yana da kyau har kullun har
kullun kina nufin duk da cewa kuma kun shiga karatun da suke shi ma kuma shi kuke yi kuna da ilimin amma duk da haka kuna samun wariya tsakaninku da su
tabbas har yanzu muna samun wannan wariyan a cikin al'umma wanda kuma ya kamata ne a gyara shi tun daga kan majalisar doka na ƙasa da na state da na shi kanshi commissioner kamar yanzu na education ya kamata a ce in so samun ne nan garin shi ya bada izini cewa kowace makaranta a ringa daukan mutanen mu suna yin karatu a cikin normal mutane kuma duk wanda aka yi ma wani cin zarafi ko wani abu su fidda wasu ka'idoji da dokoki na hukunci wanda za a yi ma wanda suka yi wannan abu
da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku a sanadin matsalolin da muke fuskanta sai a dakace mu a shirye-shiryen mu na gaba masu zuwa a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ce Zahra Aminu Fage nake muku ban kwana da fatan a huta lafiya